قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد جماعة السلام عليكم بركم الرسالة أتكم وانا شرينا حكمة المسلمين في شوى نبقوم الشابية to kuma yadda aka saba gani tare da jagoran shirin Sheikh Sharif Ibrahim Sale. Akrama kallah.
Barkamu da sallama.
Yawa. Yau zamu ci gaba da shirin nan namu akan rai
so madar
ruhi
so madar. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil mursalin wa khatamin nabiyyin wa sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa ashabi sada al-mujahidin. ان هو مسلمي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته كما ددد مكي اماكن da yauce akan rai mun bayani cewa kalmar ruhi wato ita ce rai da hausa ruhi din nan ya tazo kalmar tazo cikin qur'ani da ma'anoni daban-daban to amma yawanci idan ka ji ana maganar rai ana nufin wannan rai da mutum yana rayuwa da shi wannan rai da mutum yana rayuwa da shi din nan an sha tambaya a kanta a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma amsar da ta zo gare mu ita ce cewa wato ita ruhi ko kuma rai shi ruhi ko rai lamari ne daga ubangiji madaukakin sarki kuma ba mu da ilimin ta saboda ilimin da aka ba mu takaitacce ne a kanta saboda haka ba za mu iya mu san rai din mu ce ita ce abu kaza ba wasu malamai sun ce rai din mazauninta a cikin jikin dan adam a zuciya kuma suka ce shi zuciya kansa ba san shi ba menene zuciya sun ce zuciya wani dan jini ne kankani a cikin wannan tsokar nama da take can a cikin kayan ciki da ake ce mata zuciya wasu suka ce a'a ita wannan tsoka ita ce zuciya saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin wani hadisi na An-Nu'man ibn Bashir inda yake cewa al-halalu bayyinun wal-haramu bayyinun bainahuma wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna kathirun minan nas faman ittaqa shubuhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi kar-ra'i yar'a hawla al-hima yushibu an yuwaqi'a ala inna fil jasadi ala inna li kulli malikin hima ala inna li kulli jasadin mudghah إذا صلح صلح الجسد كله إذا فسد ألا إن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله ألا إن لكل ملك حمى وأن حمى الله محارمه wannan hadisi a takaice ma'anan shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace halal bayananne ne yake haram shi ma bayananne ne yake sai dai a tsakankanin su da kai wasu labura masu kaman juna masa masu sanin su kadan ne sai wadanda Allah ya ba su ilimi da yawa daga cikin mutane ba za su iya su bambanta su ba akwai abubuwa masu fuska misali kana zaune a cikin wato kasuwa kana saida wukatsenka da ababen noma naka da dai sauransu sai ga wani shahararren barawo mai kashe mutane ya zo a gurinka zai sayi kuka zai yi kukan nan zai je yanka kaza da ita bai ne kuma je kashe wani mutum da ita to wannan abu kaga a zuciyarsa shin zaka sayar masa ko ba zaka sayar masa a nan shubha ce haka nan kana zaune kana saida alkama ko kuma kana saida gawa ko jero sai ga wata mai yin wato biya na burkutu ko kuma abin nan mai ake cewa wannan wani izi da biyan da ake yi kamar su kushed ne ko menene to irin waɗannan kaga ana yin su da
dawa
sai ta zo ka kanta da ita dai wannan dalilin da zai kawo ta ce ta yi wannan to wata kila ta sai wannan dawa ta je ta nuka ta abinci abinci ta ce wata kila kuma ta je ta sa abubuwa ta yi ta mai da su abin nan ta yi biya to wannan ba akwai shubha haka nan dai abubuwa masu kama da juna din suna da yawa su buƙatun da yawa ko kuma mutum an sani yana kasuwancin sa amma yana riba riba na ainihi ko kuma riba na banki duk dai eh ne sai zai baka kyauta to kyautan da ya baka zai dauki fuska biyu daga kudin sa na halal na kasuwancin sa zai baka ko kuma da interest daga
wannan na karatu
zai baka kaga akwai shubha a cikin wannan duk dai irin waɗannan abubuwa suna da domin shari'a idan mutum yana da kuɗin shi na halal ya hada shi da haram to biyu duka ba za ta ce ai duk kuɗin ya zama haram ba a'a za ta rike shi dai akan wannan shine misali barawo ko kuma wani mutum da ya samu kazar wani makwabcin sa ya kama to idan bai yanka ba ya mayar idan ya yanka a kimanta ya biya to in ya dafa ya zama abinci sai ya mallaki wannan kazar idan yana da wani arziki na halal kana iya kaci daga wannan kaza saboda ya riga ya mallake ta kuma haƙin wannan kaza ya zama a zimmarsa ya zama a kansa to wannan sai malamai da za su sani in ka samu mutum ilimi shi kaɗan ne zai gane ba sai ce ai haramun ne duka to bisa ƙa'ida shine abin da ake so a je tukuna ba mu kai ga
wannan
abin da ya shafi rai sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ci gaba da cewa idan kana so ka nisanci abubuwa masu kama da juna din nan to kada ka zo kusa da su hukuncin ka hukuncin mai kiwon dabbobi in yana kiwo da dabbobin sa kusa da gonakin mutane in bai hankali ba
zai
fada a cikin gonakin mutane saboda haka ko kushewa ko kuma mafukuta ko abinda zai kusa da shi ne ya nisanci gonakin mutane haka kuma kai abin da zai kubutar da kai daga haram din nan duk abin da kai shakkar sa kai kai a rayuwarka sai ya ci gaba da cewa lalle ku sani jama'a da kai tsoka a jikin gangan jiki wannan tsoka in ya daidaita ya gyaru to duk ayyuka na mutum za su gyaru in kuma wannan tsoka ta yi rashin lafiya to duk ayyukan mutum za su lalace shi kuma ya ambaci ayyuka da sunan jiki wannan tsoka in ta yi lafiya jiki ya yi lafiya in ba ta yi lafiya ba jiki da yi lafiya ba ko kuma in ta lalace jiki ya lalace kuma yake duk sarki yana da wato reserve nasa inda ya keɓe don kansa kada a zo kusa da shi to dukkan haramtattun abubuwa suna da cikin reserve na Ubangiji abinda shi kadai ne da ikonsa zai yi abin da ya ga dama a ciki bai baka kai bawansa izinin kai wani abu a ciki don haka kan nisanci reserve na Ubangiji na ɗaukar sarki
haka
so za mu koma akan wannan tsoka da manzo Allah ya yi magana a kai sun ce shi ne zuciya jinin da yake cikin shi shi ne rai wannan ma duk maganar ba daidai ba wasu suka ce ai rai ɗin nan kamar iska ne yana gudana a jikin mutum
a cikin jini
a cikin jini saboda haka in ya fita sai ka ji in mutum ya mutu sai ka ji uf wani abu ya fita da jiki to ashe rai ɗin wani iska ne a jikin mutum yana fita ba mai sanin shi sai Allah to abin da dai gaskiya da ke lamari rai ba mai sani sai dai da kai alamu idan wato aka fura ma jariri za a gane lalle jaririn nan lasa ya zama yana da rashi a lokacin ne zai iya ya gane abubuwa ko da shike gabafin ba dukan su za su karbi wato hasken rai ko kuma za su karbi ayyukan rai su amsa mata a duk lokaci daya bane kamar yadda dai wasu lokuta mun yi magana jariri har lokacin da za a haife shi
haka
ba a gani amma yana ji saboda haka Ubangiji ya yi maganar ji da gani da kuma zuciya a wurare da dama cikin Qur'ani amma yana fara da ji saboda ji din nan shi ne farkon abin da zai karɓar hasken rai wato zai karɓi ruska a cikin wato gaɓoɓin mutum ko kuma hawas na mutum wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida ya fara da ji amma jariri in an haife shi ko da ran da aka haife shi in wani abu ya fada kan a gida sai ka
zai mutu
zai mutu a sai yana ji amma gani ka kawo yatsanka kan idon shi kai haka ba ya rufe ido ko ya bude dan baya ganka sai yayi kwanaki sannan ya samu damar gani ya fara haka nan sauran gaba sauran din nan mutum kana jikin mutum sai kaga jiki yana da zafi sai kaga jiki yana da zafi da zarar
an cire
ka sai jiki ya sanyi har ma wasu mutane ba sa ganewa sai mutumin nan cewa mutumin nan ya mutu
sai an taba jiki
wasu kuma sun ce akwai alamu waɗanda za su nuna cewa rai ɗin ya fara fita daga jiki idan mutumin da ya kai halin wato mutuwa shi ne ake ce masa musabar ya fara kallon sama idon shi ya je sama bai dawo ba an san lokacin rai ya fi sama zan Allah ya ce rai ido yana bin rai don lokacin da tana fita ɗin nan shi yana gani shi mutum yana gani an baya iya faɗa amma ido yana gani har abin nan in ya fita za a tabbatar kuma da wani abu daban cewa ba shi zai buɗu labba
ba za su
haɗu ba sai an haɗa su wannan ma ya nuna cewa lallai mutumin nan ya mutu haka kuma hannaye daga nan iya nan da nan in an ɗaga aka bari ba za su iya su kame kansu ba za a tabbatar cewa rai ɗin nan ta fita daga jikin mutum to amma fitan rai ba mutuwarsa ba mutuwar jiki ne saboda ita rai fararriya ce Allah ya halicce ta amma kuma ya halicce ta saboda ta rayu har abada
haka
rai tana ta'assuri da ayyuka na mutum na ɓoye
ita rai
ayyukan da mutum zai yi na salaha da na karkata da barna da miyagun ɗabi'u irin waɗannan za su yi tasiri a kan rai ta zama rai ɗin nan ta koma halin dabbobi ko kuma ta koma halin karnuka ko ta koma halin shaitanu idan mutum yana da hali na ci da sha kurun faduwa cikin dai abin da ran shi ke so wajen abinci da sha da sa tufafi da mata da menene to kaga rai ta koma dabba ta ɗauki siffa na dabbobi masu ci da masu faduwa a cikin wato munanan abubuwa kamar wannan alade da sauransu yakan yiwu rai ta yi ta'assuri da ɗabi'u irin na karnuka na fushi da fitina fushi da faɗa kaga kare kullum shi faɗa yake in ya ga abin da hankali ke da ɗauka ba shi
kira
ba
sai da hakuri
to rai in ta zama irin wannan za a ce tana da halaye irin na sabu'iyya wato halayen karnukan jeji kamar su
gaji
da kura da dai sauransu takan yiwu kuma ta zama shaitan in halaye sun zama na sharri sai ka ga wani jikin da yake cikinta mai shi ya koma kan halaye irin dai na shirya makirce da sharri da fitina da fata tsakanin mutane da dai sauransu ya zama shaitan to amma kuma in rai ɗin nan tana jikin mumini salihi mai aikata abubuwa masu kyau kyau mai ambaton Allah sai ka ga rai ɗin nan ta tsarkaku ta kyautatu ta yi kyau ta zama kamar malaka saboda haka shi ɗan adam ko ya bi hanya madaidaici ya aikata ayyuka mai kyau ranshi ya fara ɗaukaka har ya kai ga matsayin karɓuwa a wurin Allah daidai da matsayin mala'iku ko kuma mutumin nan ya koma ƙasa ya koma baya ya zama kamar dabba ko kamar shaitan wanda aka kore shi daga rahma saboda haka an sani rai takan yi ta'assuri da irin ayyukan da mutum zai saboda ana so mutum ya yi ayyuka masu kyau don me don wannan waɗannan ayyuka masu kyau ɗin da yake yin su gobe in ya mutu shi da kabari duk abubuwan da rai ɗin zai nuna masa za su don duk abin da mutum ya aikata zai zanu ne zai rubutu ne zai zama kamar rubutu a zatin rai ɗin nan abin da ake nufi a nan rai ya hada da duk abubuwa na riska a jikin ɗan adam rai in a matsayin cewa za ta karkata kurum a kan abin da rai ke so za a ce masa nafsu ko da shi muke alqur'ani yayi amfani da kalmar nafsu akan lai lokacin da tana cikin gangane cikin dan adam to amma inda ubangiji yana ce inna an-nafsa la'amaratu bis-su anan lai lokacin da ya zama yana umurnin mai shi da abubuwa munana marasa kyau za a ce mishi menene za a ce masa nafsu an-nafsu al-ammara bis-su to idan ka kai matsayin wata rana mutum yayi abu mai kyau wata rana yayi abu mara kyau yana jujjuya kenan to anan ta zama qalbu domin daga taqallubi at-tilarabi jujjuyewa aka dauki sunan qalbu wanda ake ce masa zuciya sai Hausa wata kila baya bada wannan ma'ana amma larabci duk suna bada ma'ana qalbu din nan shine rai lokacin da yayi abu mai kyau ko yazo kuma yayi abu mara kyau amma kafin ya kai ga wannan matsayi akwai matsayi na rai wanda ake ce masa lawama san ubangiji yana cewa la uqsimu bin nafsi lawama a farko dai amaratu bisu kana koron mutum da yin miyagun abubuwa
ita rai din
ita rai in yazo ya aikata su kuma tazo ta yi mishi lawami
akwai yi mishi nadama
nadama ka nuna masa ya za ka yi haka ya
za bayan ta saka kai
bayan ta saka kai to in ta kai ga matsayin wato lau kai abu mai kyau kai tafiya da shi can kuma sai ka zo ka fada cikin mara kyau ka zama qalbu to in ta kai matsayin auna abubuwa duka da ma'auni ka auna su kafin ka aikata wani abu sai ka auna shi sosai ka ga amfanin sa ka zama aqlu hankali to in ta kai ga matsayin cewa ayyukan kirki kurum suke fita daga gare ka ka zama rai ka koma asalin ka saboda haka ayyukan mu suna bata rai duk kokarin da ake na ibada da menene don a koma da rai din nan yanda ubangiji ya halicce ta tsarkakacciya ba ta da dauka ba ta da wasu karkata ba ta da zunubi ba ta da laifi suka ba ta da komai irin wannan matsayi in ta kai sai a ce mata ta zama rai wato al-mulhama mulhama din nan wasu suna ajiye ta a farko amma mulhama hakika ita ce nan da za ta yi maka za ta ilhamtar da kai za ta jawo maka abu mai kyau a zuciya abu mai kyau abu mai kyau daga baya sai ka kai ga matsayin wato natsuwa
ta samu cikakken natsuwa
ita ta samu cikakken natsuwa natsuwa ba ta samu ga mutum sai in ya tabbatar cewa tsakani da Allah ba faɗa
kuna kake samun wannan matsayin
na kwarai kuwa
na natsuwa
sai ka tabbatar cewa tsakanin ka da Allah a bisa saninka ba wani abu da zai kama ka da shi na laifuka ko yayu ko bayyananu in ka samu wannan zaka samu nutsuwa to in wannan bai samu ba nutsuwa babu shi shine kowa zai yi ibada har ya kai ga wannan nutsuwa ubangiji yana ce wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin yaqin din nan ya kunshi abu biyu mutuwa shi ma yaqin ne domin duk mutum ya san zai mutu kuma ya tabbatar da lokacin da
amma ya san zai
mutu akwai yaqin cewa a yanke zai mutu saboda ya zama yaqini haka nan kuma yaqini shine nutsuwa cikin harkokin imani mutum ya gai ga matsayin cewa ya yarda da Allah Allah kuma ya yarda da shi shine yana ce ya ayyuha an-nafs al-mutma'inna irji'i ila rabbik ya ke rai mai nutsuwa ki koma ga wajen ki koma wajen ubangiji راضية مرضية تكوما كير هذه كثيرة كثيرة جدا كما قلنا أبن الجاهلية كيكوما يرددياتي أولو أبن الجاهلية وأنا فا منا أمفاني ذا غي إن نمون أو كيف مشيني أما على ربشي غي
نمجي
هذا في حوصا ما غي كلمة جزاتة زماء وانا تمد باب ألي في أبايانتا لا أمفاني ذا
نمجي
saboda haka shi rai zai dauki waɗannan halaye duka farko dai kamar yadda muka ce in ba mu dauki mulhama din farko ba kamar yadda muka zaba mulhama din can baya ne sai amara bi su'i bayan amara bi su'i lawama bayan lawama sai a zo da wato abin nan mutma'inna bayan mutma'inna radiya sai mardiya to amma kafin ta zama mutma'inna din dole sai ta zama mulhama ilhama din nan shine abin da zai shiga cikin ran mutum mutum an ce zan iya san matsayin shi wurin Allah da irin yanayin da Ubangiji yana sanya shi a ciki kuma zan iya gane ran shi din wanda iri ke yaya haka zai faru idan kaga Ubangiji yana tsaida ka cikin abubuwa masu kyau kullum ya sa ka cikin ayyuka masu kyau kana ibada kana alheri to lalle matsayinka kenan a wurin Ubangiji wannan shine matsayinka a wurin Ubangiji domin Ubangiji yana tsaida ko kuma yana saka mutum cikin abin da ya dace da shi in mutum nasa ne sai saka cikin abubuwa masu kyau abubuwan darajantawa abubuwan ɗaukaka in kuma mutumin nan wato tozartacce lalatacce ne a wurin Ubangiji sai sanya shi ayyuka miyagu ayyukan banza waɗanda ba su da amfani saboda ya faɗa cikin Qur'ani ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب شم بك جنبا دك أبوب وسنا وألا سجدا واتو دك وباء أبوب وسنا وألا سجدا رانا ينا وألا سجدا وكا ينا وألا سجدا سولاري سنا وألا سجدا دواتو سنا وألا سجدا إساتوا سنا وألا سجدا ɗan adam kuma rabi suna wa Allah sujada rabi ba sa sujada saboda haka Allah Ubangiji yayi wa wato ya ɗaukaka waɗanda suna mishi sujada ɗin nan kuma ya tozarta waɗanda ba sa sujada ɗin nan don haka yake wa kasiru minan nas wa kasiru haqqa alayhi al-azab wa man yuhini Allah duk mutumin da Allah ya tozarta shi fa ma lahu min mukrim ba shi da wanda zai karrama shi wanda zai ɗaukaka shi saboda haka abubuwa biyu ne dan adam kunka su kake ne akwai wadanda madaukaka akwai kuma tozartattu madaukaka su ne wadanda Allah Ubangiji ya tsarkake su ta hanyar tsarkake rai har su kai ga matsayin da miyagun abubuwa ma sun daina shiga zukatansu miyagun abubuwa barna ga abubuwa da wadanda mutumin kike ba aikata su din nan na kowane iri abin da ya shafi ibadan sa ko mu'amalarsa da mutane ko sha'awar zuciya duk dai abin da Allah ba ya so din ya daina shiga zuciyarsa akwai mutumin nan Allah Ubangiji ya karrama shi haka din zai yi to idan mutum ya ga kullum shi yana ciki yana faduwa cikin abubuwan da Allah baya so su ne to ya fadi daga idon Allah Allah ya tozarta shi saboda haka ya kore shi ya hada shi shaitan da shi don haka yana fada a cikin Qur'ani ومن يعص عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين دم متمن دا يمكن شي جبرين أنبتون الله واتمتمن دا زوشير سا تامكن شي تامن تا دا أنبتون الله منا حتى شي دا أبوكي زما أبوكي راي وشي قريني أبوكي شيطان شي زما شيطان شي أبوكي زما شي دم متمن دا زوشير سا تا واتو تامكن شي ta mutu ga ambaton Allah to abokin zaman shi shine shaitan shaitan ko ba zai ce masa kaje kai sallah ba ba zai ce masa kaje kai zikiri ka ambaci Allah ba zai ce dai ka sha giya ka ji dadin ka ba wanka duk abin da ake faɗa maganan ba
ga adam kallah da rai ko zuciya wani ya fi karfi akan shi nan wanne ne fi ko dan adam wato su duka su abu ɗaya ne halaye ne rai shine yana da shine wato abun nan rai shine ne yin komai da komai
rai shine ne yin komai da
komai amma su zuciya kofofi ne in sauran kofofi na alheri sun toshe an shiga zuciya to sai ka ga rai din nan yau anan yau can don bai samu iko yadda yake yanda ya dama ba salautar shi bai yi karfi ba haka in kuma ya zo wurin hankali wani lokaci yakan yi abu mai kyau wani lokaci kuma yayi abun da ba mai kyau ba misali hankali abu ne muhimmi shi ne ma'auni wanda za mu auna abubuwa da shi to amma hankali din ma akwai abin da ya fi shi shine wahayi ya zamana kaifin shi da ilimin shi da sanin shi
ya kasance ya bi wahayin Allah
shi hankali
ha shi hankali kai ya zarme je shi kada zai abubuwa misalin sa kamar mutum ne ya ga ana sikeli ana auna abubuwa da shi ka ga sikeli yana adalci to amma cikin abubuwa akwai abin da ya fi karfin sikeli ka ji ka samu dutse sikeli zai auna dutse ne aza in aje dutse a kansa
sai kare
to hankali duk girman sa duk sani shi da Allah ya baka ya baka duk karfin shi akwai abubuwa na lamuran Allah waɗanda shi hankali ba zai kai shi ba ba zai san shi ba to in ruhi yana da iko a kansa zai dakatar da wato hankali a daidai inda ya kamata ya tsaya saboda haka ana buƙatar ruhi ya yi tasiri a kan jiki yayin da ya yi tasiri a kan sauran waɗannan abubuwa duka cikin rai mai son a yi abin zuciya rai mai son zuciya rai wanda zai zama yana son abubuwa masu kyau da abubuwa mara kyau wato zuciya kenan duk biyu yana so yana so wannan yana so wannan yana so aljanna yana so uka kuma to hakali shi kuma
shi ke rarrabewa
shi ke rarrabewa shi yana da kyau da rai ba sa rabuwa sai dai abun ya yi zufi ruhi shi ne wahayi sai ya yarda da duk abin da Allah ya tsara
akar makalla mun gode anan za mu tsaya anan za mu kwana sai kuma wani sati insha Allah
to
jama'a anan za mu tsaya sai kuma wani sati insha Allah zan saki gaya ta mallam shi gaba da wannan shiri namu na hikimar musu amma da jin sani ne ki muku sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
qad sadaqa Allahu rasuluhu.